أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يومنا 21 وتر رمضان هجرا من زن الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دايدا داري خدو دار بين دهوك وندي دي 22 وتر خدو ملادية دبو بيو 22. Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da dukkan alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa. Muna da cikin wannan sura mai albarka, suratul ankabut, wanda bayani ya gabata da dama. Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana mana yanda matsayin da ya kamata wanda yake so ya kubuta wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya kamata ya rike. Za mu dora daga inda muka tsaya, aya ta 61. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة هي الحيوان لو كانوا يعلمون.
الله تبارك وتعالى يأتي ولئن سألتهم من جهة. الله تبارك وتعالى يأي مغنى أكرشان آية دموك كرن تاكتي، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. Yawa akwai dabbobi wanda ko abincin su ba su iya rikewa kenan da kansu, idan sun ci sai dai su dauka kawai su tafi, idan sun ci iya abin da suka ci shikenan. Akwai daga cikin karatuttukan da muka yi aka ce Annabi Isa alaihi salatu wassalam yana daga cikin bayin Allah masu daraja da yana cikin ulul azmi, amma wannan rayuwar bata dauke shi, bai dauke ta bakin komai ba, shi yasa ma har aka dauke shi ko aure bai ba. Aka ce yayi aure, yace shi ba zai aure ba, saboda zai so ta za ta so shi, kuma wata rana za a rabu, to kowa zai damu. Ka gina gidan da za ka zauna, ya ce shi ba zai gina gida ba, saboda nan wurin shi ba ko ne ba wurin zama ya ba. Aka ce to sai an gina mai gida, ya ce to za ku gina bakin rafi, yadda in ruwa ya zo kawai ta gudu shi gaba ɗaya a huta. Aka ce mai to ka sai abin hawa ka daina yawo ƙasa, ya ce in ya sai abin hawa zai ma abin hawan hidima. Ya ce ni in batawa hidiman in riƙe ma doki, in na sai doki ni zan riƙe mai hidima, ko in na sai raƙumi wa zai riƙe nemo abin da zai ci abin da zai sha, to wa zai manna wa aikin ni, ga nawa aikin zan yi bauta ko ko in yi aikin wannan, ya ce shi ba zai sa saudaka ƙasa yake yawo. Kuma duk a wannan yawon da ake yi shi ne ɗaya daga cikin annabawa wanda aka sa Jibril alaihi salam, duk inda ya yana tare da Jibril, duk inda ya yana tare da Jibril, amma sai ya shiga wahala, ya shiga tsanani, bai ce Jibrilu roƙan mana ko Jibrilu mai za a yi bai jaye shu. Aka ce wata rana yana tafiya sai ya zo wani wuri, kishirwa ta kama shi da goran shi, yana riƙe da goran, sai ya ga ruwa, sai ya ga tsuntsu ya zo wajen ruwan nan ya diba ya sha da bakin shi ya tafi, wannan ma ya diba da bakin shi ya sha ya tafi, shi kuma sai ya sha kuma ya diba ya zuba a gora. Daga nan sai koma ya ce yanzu kenan tsuntsun nan ya fi shi yadda da Allah, tsuntsun nan bai da wurin ajewa, ya san in ya sha kawai shi kenan, yana da yaƙinin Allah zai ƙara ba shi wani yadda ya ba shi wannan, shi ne shi zai diba a gora sai ya je bar da goran kawai ce ba zai rike ba wani abun nan ba. Shi ya sa su magabata suka ce idan dai aka wayi gari kana da abin da za ka ci yau, kana da wurin da za ka kwana, balle ha'ai ƙari kana da mata, aka ce kai mai arziki ne, in ka kai kukan Allah wurin wani ka yi ma Allah mummunan butulci. Aka ce wani ya zo gaban wani daga cikin sahabbai ya ce mashi ya yi kukan talauci, ya tambaye ce kana da inda za ka kwana yau, ya ce akwai. Kana da mata, ya ce yana da mata. Akwai abin da za ku ci yau, ya ce yi, ya ce Allah ya gama maku komi to mi kuke so kuma. Sai ya ƙara ce mai ma muna ma da bawa mai mana hidima, sai ce ashe kai sarki ne ma, ashe ka ma zama sarki shi ne kake ma Allah kuka, mu nan daure mu gane. Tambayan nan uku ya ce mai akwai inda za ka kwana yau, ya ce akwai. Akwai abin da za ku ci a gidan a yau, ya ce akwai. Kana da abokiyar zama mata, ya ce akwai. Sai ya ce ashe Allah ya ga mai maku komi. Sai shi ya ƙara da cewa har muna da bawa mai mana hidima, ya ce ashe kai ɗaya ne daga cikin sarakuna. Ku ɗan daure mu gane abin nan, saboda gaskiyar magana ba mu ce ba a cikin wani hali ba ko ba ma cikin wani hali ba, amma koken da muke yi ma Allah wato bai kai wato ba ma godiya. Saboda wani idan ya fara kuka wallahi sai ka ji kamar ma ba ta mai komi ba. Kuma da ka yi mai wannan tambayoyin guda uku ba zai ce maka dan ya tashi daga nan bola za ya kwana ba, sai ce ma yana da ɗakin da zai kwana. Wani zai ce maka kaddara ma matashi ne bai da matan ma, sai kuma yana da inda yana da iyayen da watakila in an jima ba za su manta da shi ba, in suka yi wani abu sai an ce ga nawa ne wanda zai sha ruwa da shi ko ya buɗe baki ko ba a yi. Amma mutum ya yi ta kuka kamar ba ta mai komai ba, ba a ce kada a kai kuka wurin Allah ba, amma a fara godiya sai kuma a nemi ƙari. Amma ya zama na kullum kukan kawai ake yi kamar ma mutum ba ta mai komai ba, kaga dai yanzu idan neman tambayoyi nan da yawa to amsar nan ita ce eh. Dan yanzu da na faro daga ukun nan, wanda zai ce in ya tashi daga nan yanzu daji ya nufa, san zai je kwana cikin daji, to ban sani ba ko akwai. Amma dai yawancin aka tambaya aka ce yanzu nan duka in mun tashi daga nan ina muka yi, ko mutum bai ce gida ba zai ce yana da wurin dai da ya san nan zai tafi ya kwana yau, yana da daki. Kuma mutum yana sa ran in an jima zai samu abin da zai ci, dama can yayo sahur ma, sannan kuma yana sa ran in an jima zai samu abin da zai sa ma bakin shi. Sannan kuma wasu mafi yawan mu ma muna da matan ma, muna da iyali har da ƴaƴa ma. To sannan kuma in na ƙara yanzu nan duk cikin mu wane ne ke da riga ɗaya, wanda sai da ya wanke sai yau da ya ga rana ta yi ya shanya yana timfir ya jira ta bushe sannan ya sanyo ya zo nan, akwai a cikin mu riga ɗaya wanda za a ce ita kaɗai ce yau mutum yake da ita da zai zo nan sai da ya jira ta bushe sannan ya sanyo ya zo nan? Akwai? To sai waɗannan su ne abinda zai sa mu riƙa kallo mu tuno jiga-jigan bayan Allah wanda suka fi mu su. Akwai lokacin da rigan ma babu, akwai yaƙin da aka taɓa tafiya ana ce mai ghazwatu zati riqa, wannan yaƙin da aka je wanda suka je yaƙin mafi aksarinsu ko takalmi ba su da shi, da aka ce mai ma zati riqa da suka ji tsananin zafin rairayi sai suka riƙa yanke tsummansu kayansu suna naɗa ƙafafunsu suna iya tafiya saboda ƙafafunsu duk sun yi bororo na zafin rana. To auna sannan mun yi magana na al-suffa a cikin az-zuhadu mi'a, aka ce wata rana suna kwance a cikin wannan rumfan yunwa ta hana su bacci gaba ɗaya bayan kowa ya yi ɗamara da dutse, suka kasa suka ce to su fa ba inda za su je su kai kuka, bayan sun kai kuka wurin Allah sai dai su je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su je wajen manzon Allah suka tarar da manzon Allah shi birgima ma yake yi saboda yunwa a lokacin. suka ce ga abin da ya fito da mu ba abin da za mu ci har mun daura dutse ma saboda masifar yunwa ya ce to ku ni guda biyu ma na daura yau dutsen guda biyu na daura sai ai wata daya ai wata biyu wani lokaci ai wata uku ma ba dora sanwa gidan ba sai dai a sha bakakken abu guda biyu ko a ci bakakken abu aka tambayi ummul mu'minin me ake ce a gidanku tace bakake guda biyu dabino da ruwa to ake ce a ci dabino abun nan shi ya taba turawa da wasu dakarunsa za su tafi su mai bincike in liƙin asiri da aka ba su shugaban tafiyan shi dabino aka ba shi kawai shi ya sa a cikin buhu shi yake daukowa ya ba mutum ɗaya da safe ya ba mutum ɗaya da rana ya ba mutum ɗaya da yamma kamar yadda ka san za a ci abinci guda uku to kowa guda ɗaya za a ba shi dabino in ya ci sai ya ci gaba da tsotsa kwallon ya sa a bakinsa kawai ya ci gaba da motsa kwallon ya ci gaba da motsa kwallon har sai lokacin da lokacin ba da wani ya yi sannan sai yadda wannan kwallon ya anshi sabo kuma mutanen nan dukansu bayan Allah ne kuma babban abin in muka kalla inda suke nema nan muke nema mu ma inda za su nan muke so mu ma mu bi to mu gashi ma an ma shin fada mana abun an ba mu abubuwa da yawa to sai dai mu muna ƙara samun ni'imar nema muna ƙara sabo kuma muna ƙara kuka a ce ba yi ba so da haka shi ne abin da za mu kalla mutum ya riƙa kallon irin waɗannan abubuwan yana tunani duk yadda za ka tsaya ka kalla in ka auna inda ka wuto baya duk da za a ce akwai wuyan amma dai in ka kalli abin da ka biyo baya in dai ka kai shekara 50 ko ka wuce haka ka taɓa shan wahalar da a yanzu ka fi ƙarfinta ma wannan wahala tunda a da an kai ga kuɗin aski sai wani ya baka kayo kaya tun lokacin sallar nan ya yi yanzu kana nan kana tunanin ya za a yi da sallar nan ya za a yi ka samu rigar da za ka sa kuma lokacin tunani kake ɗinka ma dai za a yi to yanzu fa sai kake ɗinka har ka ɗinka ma wasu kuma duk da kake cewa akwai wahala to kai yanzu ba ɗinki ake ma ba samu canji ba ciyar da kai da ake yanzu kai kana da abin da kake ci har wani na ci a ƙarƙashinka ba samu canji ba da yadda kake da kana makaranta nan in ka kalli waɗannan manya-manyan wanda suka yi boko wannan na gaba da wannan wasu da suka dinga cin kuli da abin nan amma yadda suka zama wasu nuhawan dole a makaranta cin kuli da garin kwaki mutum ya ci kuli ya ci garin kwaki ya ci kuli ya ji garin kwaki a makarantar nan amma yanzu wani sai wata da watanni sai dai garin kwakin wani da ake saida ko kuli ko baka bane amma da har tsaraba in za a je wurin ka ma har da shi ake kada je ma da shi yanzu wanda yazo gidanka bakunta ya taho da kuli da garin kwaki sai ga tsaraba na yi ma alisho kace ka gode kai inda ne da zabi amma da fa kana yawan ka a kafa yanzu ko keke ne dai kana da shi baka samu canji ba wani mota ce wani kaza ne wani ya tuna wani duk in kai ta tunowa wannan zai sa kai ta tunowa ka tuno abin da ka wuto ga wani nan da bai da mata sai sallah amma da ya samu mata ababa nan ba mutunci da sallah har da kafa ɗaya tagaje kafa ɗaya kafa ɗaya sallah sujada addu'a kwana zane na ƴan masallaci ga su mallam Haruna nan kwanaki ba da labari yace shi da can in ana sallah nan wurin mallam hana su ma bacci yake gaba ɗaya shi ba su san sanda yake bacci ba aka ƙara cewa ran nan alaran ma yace shi abin da make bashi mamaki da hatta rawi idan aka gama ko aka gama ta da dare ana gama aka sallame shi sai tashi ci gaba da tashi ta ƙarawa ta ƙara amma yanzu na sai mun ta kwakwatsan shi tukunna ya tuba da gaske sannan za mu kyala kamar wannan ya sulle mana ina ya tuba bai tuba sosai ba bai zo da daddare ba ya zo sallah da daddare ne ina ya tuba bai tuba ba bai zo tahajjud ba to ina bai tuba ba sosai tubar ba ta yi ba sai ya tuba ya dawo sosai sannan za mu kyale shi tunda mun kore daga gidajen duka biyu an kore gidan masu haƙuri an kore gidan masu godiya duk bai je ba ya zai shi bai duk ya so kai da can gida yake yanzu ya dauko ta ya sauje ina su hada aiki ina rubu da su kyale shi ma an larama a ci gaba da fatattaka shi dole ba za mu kyale wannan ya sulle mana ba dan abin nan na mamaki ke baka ko kai ma ka kai to baka san ya kasar da zai bari ba ni fa mun sha kwana daki daya da shi ban san sadda yake bacci ba na ga ba kun da amma yanzu murus mala murus mala aka ce wannan mai yawan addu'an nan akwai wani yana da bukata aka ce ni fa ba su ban ba ma ni da ne zangaban fadin ma ni ba su ce ga naka ga wannan ba sai suka tarar suka sa kuɗi suka ce wannan da nake fadin nan iso nan mai yawan addu'a ko ni bawan Allah ya ce yana da bukata sosai shine aka aje 50,000 da Allah in bashi saboda in ya tashi addu'an nan ya sa shi a ciki saboda ko ina an ji to yanzu ma sun ji kamai yanzu sun ji kairi ta an kore daga gidan masu hakuri an kore daga gidan masu godiya to ni yanzu ban san gidan da za mu kai shi gidan angwaye ba Allah ba ya ce gidan angwaye ba a gaskiya a gyara wannan abu wallahi abin da bai yi ba mutumin da aka yi shaida shi wajen bautar addu'a aka ce muka an samu izawi wajen addu'a kwana zai yi da addu'a na ce maku har da kafa ɗaya ke tsayuwa in ya gaji da tsayuwa ya kage kafa ɗaya rike ɗaya ya kai haitai amma a ce yau mutum ya koma gaba ɗaya zero za a yi ne wanda yake a gida na kaji bukata ta biya sai a bari ko to duk bukata ba ta wuce ta mata ba kai so mu riƙa gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kan ni'imomi ita ni'ima a ƙara samu ne sai a ƙara godiya sai a ƙara samu amma aka rika samun ni'ima aka yi godiya to za a kyale mutane cikin amma abinda zai biyo baya kuma masifa ce ka kalli jikinka kawai ba sai ka tsaya ka kalli wani wuri ba jikinka kawai in ka tsaya ka kalla hidiman da aka yi ma da ake yi ma kullum ta isu kawai mutum ya gode ma Allah tabaraka wa ta'ala saboda idan mutum ya tashi gaba ɗaya ba ta da lafiya to fa zai iya kashe ko nawa ya samu kuma akan nemo ma wannan gaban lafiya jiya nan sai da na gaya maka wani malami da ya wani misali mai kyau ya ce ka kalli ko kunnuwanmu ba a yi mana a tsakiyar kai ba na an mana su a tsakiyar kai malam ana yin ruwa dole ka nemi marfin kunne ka rufe in ba haka ba sai kunne ya cika da ruwa ka rasa inda za ka sa kanka amma kowane abu aka yi shi daidai yadda za mu ji daɗi mu hankali mu kwance ga abun nan saboda haka mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma wannan abun shi ake so kowa ya sani domin hakka firai fa sun yadda da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masu abu illa iyaka da aka ce masu ku kalli ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi maku wannan ya sa ku ji daɗi ku gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ku bauta mai shi kaɗai nan ne suka yi to menene bambancin mu da su wanda zai bambanta mu mu yi itikadi iri ɗaya mu yadda Allah ya yi mana baiwa ya yi mana kyauta ya yi mana kaza to sai mu bambanta da su sai mu bauta mai shi kadai kada mu hada shi da kowa to sakamakon godiyar ni'iman kenan ina fata mun gane na dan maida mu bayani dan mu fahimci abin sosai to shine nan aka ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard da zaka tambaye su su kansu kafirai kace masu wai wane ne wanda ya halitta sammai da kasa wa sakhara ash-shamsa wal qamar sannan ya hore rana da wata in an ce sakhara to an hore abinda za a yi ma yanayi ma aiki yanayi ma amfani ko ka sani ko baka sani ba ranan nan yanzu da za ta daina fitowa da an samu matsala daren nan da za a daina yin shi a rana kayan kullun da an samu matsala saboda haka da aka zo cikin sababbin nan ba aka ce waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha mun sanya maku kuma shi aka ce waja'alna nawmakum subata waja'alna al-layla libasa waja'alna an-nahara ma'asha aka zo don a nuna mana nemomi aka ce an sanya maku dare ya zama subatan lokacin hutu idan ka gaji da rana ka gaji har gajiyar nan ta sa ka daina yin komi ka kasa motsi idan ka kwanta kai bacci kai shuru mallan sai a zara gajiyar nan ko baka san yanda akai aka zare ta ba. Idan ka tashi da safe sai ka ji kuma ka tashi ka ji nishadi ya dawo. Ya akai aka zara gajiyar baka ji ba. Kuma ina aka saba aka bi aka zazzage ta ita gajiyar. Da ta ina ta bi ta shigo. Yanzu kuma da kai bacci aka zare ta sai ka tashi ka ji ka kawai ka dawo gagam. Wani leburan idan yayi ma aiki yayi aiki yayi aiki magariba ta yi ya gaji ka ce da dai an dan karasa iya nan ya ce wallahi Alhaji ba zan yi ba na gaji. Ka matsa mai ka ce a karasa ya ce ko an karasa ba zai yi ba. Ya ce karasa in ba isa abu in ka matsa mai yana jin nauyin ka aka karasa gobe in ka zo sai an cire wurin an sake. Saboda lokacin da yayi ma wurin ya gaji. Yanzu dai mu tashi kawai zai ce ma a tashi kawai ya kai inda ba zai iya ci gaba ba. To amma in ya je ya kwanta ya bacci da safe in ya dawo. Sai ka ji wasu ma har ihu suke in sun zo wurin da ka ji ihun su ka san sun zo saboda yanzu sun dawo ba irin yadda suka baka jiya ba. Yaya aka yi aka cire wannan gajiyar? To cikin bacci aka sa ta cikin baccin nan sai a yi bacci sai a cire ta. Kuma yanzu duk kaddara da yanzu mutum yau zai gaji da aiki bai yi ba sai bai kwanta bacci ba kuma aka sa wai wani abu da ya hana shi bacci kuna jin gajiyar ta fita ya tashi gobe zai ci gaba da aiki ba zai yi ba. Sai in yayi baccin nan da yayi shi to sai ya zama subatan waja'alna al-layla libasan sannan ka sanya dare ya zama maku wata sutura in dare yayi ka shige kaman ka lullube da wani abu kowa in dare yayi sai ya je ya shige wani wuri ya shige wurin abun nan din sai ya shige ciki yayi shuru waja'alna an-nahara ma'asha sannan muka sanya maku rana ita kuma ta zama lokacin rayuwar ku kowa idan rana ta yi gari ya waye ya kullo sai ya fito kowa kaga wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan kowa in ka kalla ya san inda za ya yana sa ran zai je wani wuri da zai samu abin rayuwarsa. Wannan ana gaya mana ne dan mu rika tunanin waɗannan abubuwan. To tunda haka ne an hore rana an hore dare wal qamar in ka tambaye su la yaqulunna Allah za su ce ma Allah ne ba na yi fakun to ya ake karkatar da su da gaskiya a masu ƙarya a ɗauko masu wani abu shirme a ba su karɓa me yasa ake kautar da su daga daidai. Aka ƙara cewa Allahu yabsutu rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdiru la Allah tabaaraka wa ta'ala kuma shine yake shimfida arziki ga wanda ya so daga cikin bayinsa in ya ga dama ya ba wani da yawa wa yaqdiru la in ya ga dama kuma ya tare ma wani ya bashi dan kadan ya ba wani da yawa ya ba wani kadan kuma ma dan a nuna ma mutum wa'azi babba idan Allah ya ga dama sai a dauko cikin ƴaƴanka ne ma su biyu da kai ka haifa wata kila ma maman su daya kai ma guda daya baban kai ne baban ga maman daya amma Allah ya ga dama sai ya fi buda ma wani a cikin su wannan da ya taba wani abu sai ya samu wannan da ya taba wani abu sai ya lalace abun daga Allah ne. Wanda suka girman nan sun sani da a ƙauye sai mahaifin ku sai ya dauki kaji ya ba mutum kowa daya ya ba wannan daya ya ba wannan daya wannan idan aka bashi kajin nan mallan kafin shekara sun cika gidan wannan da an bashi sai ta mutu har shi wanda aka ba din ya zo ya ce kai dai wane naka Allah bai sa kajin nan ga wata ma na baka cikin nawan in ma cikin abun ake gani akwai wani abu ya dauko nashin da ake ganin masu albarka ya dauka ya bashi shi amma wallahi da ya bashi sai ta mutu. Ba ku sha gani ba? To ya ka gani shi ko wannan nashi ta cika gidan har a rika diba a gasa a diba a ci a yi sallah in ta zo a kama nashi bai ma san iya yawan su ba kawai a diba baban da ya taso ya ce a je a kamo kaji kawai a gasa in ya tashi zuwa kasuwa ya sa a kama mai guda goma ya tafi da su kasuwa sadda za a dauki guda goma a tafi da su kasuwa a sayar wasu kajin nashi guda uku sai su yi kyankyasa wannan ƴaƴa 20 wannan ƴaƴa 10 wannan ƴaƴa 15 an dau 10 shi ya samu 45 kuma duk Allah ya raya su kan tsakin nan su tashi su girma ku gani ba. To ya haka so da haka Allah abun a hannun Allah yake. To wannan duniya ma kenan inda Allah bai so yakan ba wasu to balle lahira shi yasa na sha gaya maku nan da aka tambayi wani yace ya karanta cikin littattafan magabata amma ya kasa samun takaitaccen fassara ta kaddara yana so wanda zai fassara mai kaddara cikin kalma ɗaya kuma ya gane yace kaddara ita ce samun wawa rashin mai wayo bai fito ba ko samun wawa rashin mai wayo za ka ga mutum da wayo da ɗan karen wayo da ɗan karen wayo amma Allah bai bashi ba wani kuma ga rashin wayon in mi kake tunani boko ne bai yi ba, karatu da rubutu bai iya ba, ya sa hannu a takarda sai dai dangwale, amma yana da kuɗin da bai san iyakarsu ba. To wayo ne ya sa aka samu dan? To kaddara ce ke sa haka, a samu tun da arzikin na Allah ne na duniya ne ya shimfiɗa ma wanda ya gana ma, ba wayo ke sa a samu ba, ba dabara ke sa a samu ba, inda na duniya ne kaddara sai ta sa, mai wayo bai samu ba mara wayo ya samu shine kaddara. Saboda haka Allah shi ke azurta wannan. To kuma sannan aka ƙara gaya mana nan na arzikinka kuma abinda yake ka son ka ne shi kuma da za ka hau iska ka ruga daga wurinka bai inda yake. Shi kuma sai ya hau walƙiya shi kuma ya rika sai ya tarbo ka ta samu. Haka gaya mana nan cewa wani yana zaune a gidansa yana cin abinci, yana cin abinci sai ya ga wata mage ta zo ta tsaya kusa da shi. Yana ci sai ta yi wof da tsokar nama ta gudu da ita. Ya ga bata tsaya inda za ta ci ba, bata ci ba, bata tsaya ta ci ba, sai ya ce magen na akwai wani abu tare da ita bari ya bi ta. Ya kobi magen nan sai ya je ya ga kawai ita ma ta je kofar wani rami ta yadda naman nan ta wuce. Ya tsaya ya ta kallo can sai ya ga wani maciji ya fito daga cikin ramin nan, ya zo ya ɗauki wannan yankan naman shi kuma ya koma rami. Ashe shi macijin makaho ne, kaga yana makahon nan. Amma Allah ya tsara mai abin da zai ci ta hanyar kuma a kawo ma har kofar ramin shi kuma ya zo ɗauka. Ita kuma magen ba ta da buƙatar nama, to za ta ci wani wuri. Kaga wannan shi ne arziki kuma. Saboda haka Allah yana shimfiɗa shi ga wanda ya ga nama ya da yawa, wani ya bashi kaɗan. Inna Allah bi kulli shay'in alim, lalle Allah tabaraka wa ta'ala alimun bi kulli shay'in, masani ne ga dukkan komai. Duk abin da za a yi da wanda aka yi, ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kayfa yakun. Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da ya kasance da, ya san wanda zai kasance yanzu ko wanda ke kasancewa yanzu, ya san wanda ma bai kasance ba, in zai kasance shi ya zai zama. Shine wani wurin aka ce ya'lamu sirra wa akhfa, ya san abin da yake asir. Sir din nan shine sirri wanda zaka faɗi, an ce abin da ya taho daga bakinka ya kawo kan harshe ko ya kawo leɓe amma baka faɗi ba, ba a furta shi, shine sirri. To wanda ke can ƙarƙashin zuciya bai ma kawo kan leɓe ba, bai kawo kan harshe ba, Allah ya san da shi. Baka ya san shine akhfa, inna akhfa wannan akhfa min sirri wa la in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an. Idan ka ƙara tambayar su wane ne yake sassaukar da ruwa, ya saukar da ruwa daga sama. Fahya bihi al-ardu min ba'di mawtiha, ya raya ƙasa bayan ta mutu. Ƙasa idan ta mutu ba ruwa, komi ya bushe, komi ya ƙeƙashe, sai kuma aka zubar da ruwa, sai ta rayuwa yake yin wannan. La yaqulunna Allah, za su ce ma kuma ko shakka babu, ba wani tantama, za su ce ma Allah ne, ba wani abu za su gaba su ce wannan ba mai yin wannan sai Allah. Qul alhamdulillah, to in ko sun san haka, har sun faɗi haka kuma sun yarda sun ce haka ne, ka ce kawai godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala. Ka ce masu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala, saboda ka ba mai yin kamar shi. Bal aktharuhum la yaqilu, abin da ke faruwa shine da yawa daga cikin mutane ba su da hankali, fi yadda ake masu bayani, fi yadda ake nusar da su, a nuna masu ga gaskiya, a nuna masu su fahimta su rike dan su ji daɗi su kubuta da rayuwarsu. La yaqilun, ba su da hankali, ko ya za a yi masu ba za su ji ba. Amma hadhihi alhayatu dunya illa lahwun wa la'ibun, wannan rayuwa ta duniya gaba ɗayanta ba komai bace, dukkanta in ka ɗauke ta rayuwar duniya ka lissafa ta, ka ɗauke ta duk bayanin da za ka yi a kanta da irin yadda za ka kalle ta, to ba komai bace face, ai lahwun wa la'ibun, wasa ne wanda mutum zai yi ba shi da amfani, ba wani fa'ida da zai samu a ciki, ko kuma ya koma yana yin wani abu kamar na yara, ya shagaltar da shi kawai daga zaman banza, ya shagaltar da shi daga wani tunani, ya shagaltar da shi daga jin wani abu sai ta yi. Amma ranar da aka koma gaban Allah mutum ya tuno da su, kuma sai ya san sun sa shi kuka, domin yau a ce ma mutum ba ruwan shi da karatun Alkur'ani. Dazunan muna karatu da mata, sai aka yi magana aka ce Umar ɗan Khattab radiyallahu anhu lokacin bai musulunta ba, ya ɗauki takobin shi ya fito zai tafi gidan a Daru Arqam bin Abi Arqam, inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke zama da sahabbansa. Shikenan a cikin manhaj na manhajin Nabi sallallahu alaihi wasallam min khilal sirah as-sahiha, cewa akai wurin yana maganan duk abin da zaka iya bada gudunmawa na addini ka bada gudunmawa, ko da a ce ba zaka iya tarewa gaba ɗaya ba. Sai wani ya gamu da Umar, zai tafi wannan wurin da zare da takobi, ya ce mashi na za ka, ya ce ga wurin da zaya, zai je ne can yau sai dai a yadda za a yi, zai zai faɗa da musulman da ke wurin, shi kuma ya san bai iya tare Umar ko bai riƙe da takobi, ballanta na kuma yana ma riƙe da takobi. Sai ya ce masa to ai wannan faɗan da za ka je ka yi ba shi da amfani, ya ce saboda me, ya ce to ga abu a cikin gidanka kuma za ka tsallaka ka tafi wani wuri, ya ce gidan shi a ina, ya ce ba ka san cewa Sa'id ibn Zaid da matarsa Fatima binti Umar ibn Khattab ita mata musulunta ba, ya ce a gidansu, ya ce ashe ko nan ya kamata ya koma faɗa ba can ba, kaga ya tare shi bai tafi wurin manzon Allah ba ko, za ka ce ya abin da zai iya kenan, ya sa mai shubha sai ya juya ya ce to bari ya tafi can gidan. To abin da muka karanta ɗazu da muka da ya je gidan ya kafin ya ƙaraso sun ji sautinsa, amma da ya je sai ya tarar da mata da mijin suna karatun sura suratu Taha, suna ta karantawa, ya ji sautin karatun Qur'ani da mata da miji na karatun Qur'ani, ba tarihin za ku kalla ba, da kai da taka ma sai yaushe kuka taba zama ku karanta Qur'ani, ya dan fito da kai da ita yaushe kuka taba samun fahimtar da zaka ce to yau dai mu zauna ga sura nan mu karanta ni da ke, ko kuma ita ta karanta kai ka ji, ko kai ka karanta ita ta ji, ku samu wannan zaman. To sai dai an ganka da katon dauri, wataƙila ran na ga duk yanda aka motsa duk yanda kake so kawai za a yi a gidan, dan kawai an ganka da wani katon abun nan, kawai an gama akwai wani abu da zai biyo baya, sama ku kalli wannan abun. To kuma ma in ka matsa a wani wurin sai an samu matsala, ai sa'a yau matai da ita da mijin sun iya duka karatun, to ba ko ina bane, wani wurin an je shi ya iya ita ba ta iya komai ba, ita kuma wani wani in an je ita ta iya shi kuma ba abin da ya dame da Qur'anin ma kwata-kwata ba ruwan shi da shi. To yanzu ya kake gani, to da haka waɗannan abubuwan dole ne mutum ya tsaya da kallon sai ce waɗannan mutanen nan fa abin da suke nema shi muke nema, amma irin hanyar da suka kama wajen neman shi gaskiya ba mu kama hanyar nan ba. To da haka shi ne nan, to da haka wannan rayuwar wa inna daral akhirata lahiyal hayawan, ya ce gidan lahira kuwa rayuwa a can wannan ita ce rayuwa mai kyau, dole rayuwa a lahira, wanda ya je lahira ya samu wancan wurin wannan shine mai rayuwa, shine rayuwa mai tabbas. Ai laukanu ya'lamun, inda mutane sun sani da kowa sai ya dage iya yadda zai dage saboda neman wancan wuri. Muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ka azurta mu daga cikin ka samu daga cikin wanda za su tsira wannan gida ba dan halinmu ba. Sharhul kalimat wala in sa'altahum, idan ka tambaye su ai al-mushrikina, ka tambaye mushrikai wannan abu nan din su mushrikan ne idan ka tambaye su. Wa sakhara ash-shamsa wal qamar, ma'anansa ai dhallalahuma, Allah ya saukake su ya hore mana su, yasirani ad-dahra kullahu, suna tafiya iya zamani, suna ta tafiya, la yamlani ai la yamlani wa la yabturani, ba sa kosawa a ce sun gaji gobe ba za su fito ba, kuma ba sa yankewa, kullun suna nan. Fa anna yufakun, ya ake karkatu, ai kaifa yusrafuna anil haqqi ba'da zuhuri adillatihi lahum, ya mutane za su bari a rika dauke su daga gaskiya bayan gaskiyar ta bayyana gare su, ga komai karara sanan mutum ya rika bari da gangan a raba shi da gaskiya. Wa huwa annal khaliq al mudabbir huwa al ilahul haqq alladhi yajibu tawhiduhu fi ibadatihi, gaskiyar nan ita ce shine annal khaliq, shine mahalicci al mudabbir, wanda yake juya al'amura yake gudanar da su, huwa al ilahul haqq, shi kadai ne abun bauta na gaskiya, alladhi yajibu tawhiduhu fi ibadatihi, wanda yake zama dole a kadaita shi a wajen bauta masa, ai masa a kadaita shi kada a hada shi da kowa. Allahu yabsutu ar-rizqa liman yasha, Allah tabaraka wa ta'ala shi yake azurta, yake shimfida arziki ga wanda ya gana ma, ai wasi'u rizqa, Allah shi ke yalwata arziki ala man yasha'u min ibadihi, ga wanda ya gana ma daga cikin bayinsa, imtihanan lil abdi, wannan dan a jaraba bawa ne a gwada, hal yashkuru Allah aw yakfuru ni'amahu, zai gode ma Allah ko zai kafirce ma ni'imomin Allah ya dawaye, zai gode ma Allah ko ba zai gode ma Allah ba tabaraka wa ta'ala. Wa yaqdiru lah, Allah shi ke tauya arzikin kuma in ya gana ma, ai wai ayu dayyiq alayhi, shi kuma Allah in ya gana ma zai tauya arzikin nan, ya tauye bai fadada masa bai bashi, ga wannan da yawa wannan kadan, intila shi kuma wannan jarabawa ce li yura ayil yara hal yasbiru aw yasqut zai yi fushi zai yi hakuri koko zai yi fushi akan wannan ya nuna damuwa kowa da Allah ya aje shi akan matsayi akwai hikima wala in sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'an fa aya bihi al-ardha min ba'di mawtiha la yaqulunna Allah dan mutum aka tambaye shi wannan tambayan cewa wane ne yake saukar da ruwa daga sama ya raya kasa da shi bayan an kasanta mutu yanzu aka raya zai ce Allah ne ai wannan kenan idan kaifa yashkuru ai wannan yushrikuna bihi asnaman la tanfa wala tadur to yaya kuwa suke hada Allah tabaraka wataala da wasu gumaka waɗanda gumakan nan la tanfa wala tadur ba sa kawo wani amfani ba sa cutarwa gaba ɗaya banna ce qul alhamdulillah kace to dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah ai qul aqul lahum kace masu alhamdulillah ala thubutil hujjati alaykum godiya ta tabbata ga Allah da aka tabbatar da hujja ganku ba ku da wani abun fadi ba ku da wata magana duk abin da kuke fadi ba dalili bal aktharuhum la yaqilu da yawa daga cikin mutane ba su da hankali ai innahum mutanaqiduna fi fahmihim wa jawabihim mai gaba ɗaya suna tuƙa da warwara ne a wajen fahimtar su da wajen amsar da za su bayar gaba ɗaya akwai tuƙa da warwara suna kullawa suna kwancewa wata maganan ta bugi wata wata ta warware wata wannan ta warware wannan wannan ta warware wannan gaba ɗaya sai fahimin wajen fahimtar su wa jawabihim da amsar da suke bayarwa akwai matsala wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahwun wa la'ibun wannan rayuwa ta duniya gaba ɗayan ta ba komai bace face lahwun ne ai gaba ɗaya ai bin nazari ila al'amali laha wajen da mutum zai dinga mata aiki dan yana mata aiki ba ta da wani amfani ba ta masa komai domin kawai abin da za ta kalla ta dauke mai hankali wal aishu fiha da rayuwar ma a ciki gaba ɗayan ta babu wani abu a ciki sai dai wahala fa hiya ai lahwun yaltahi biha al-insan kawai wani abu ne mai dauke hankali mutum yake amfani da shi dan ya dauke hankalin shi wala ibn yakhruju minhu bila ta'ilin wala fa'ida sannan wasa ne wanda mutum zai je yayi ya fito daga wajen wasan kuma babu wani abu da ya karu da shi kuma ba wata fa'ida yanzu ku kalli fa wai fa sai a samu a cikin unguwannin nan mutum da hurhura mala amma ya je shi gidan kwallo ana ihu tare da shi da hurhura mutum ya shekara wani ya fi 60 wani ya kai 70 har a wurin aiki fa yayi ritaya da ƙaryan da ƙaryan da rage shekarun da rage shekarun da duk an mulmula an kai dai an ce ya dai kai shekarun ritaya ne ya yi ritaya amma wai sai a ce ya je cikin titi da a cikin yara mallan ya shige wai ana kallon kwallo da shi ana yi to me za a samu yanzu ko matashin wani da ya kai wani da yake ta ihun banza a kwallon zai koyi kwallon ne yanzu ya iya shi ma ya zama dan kwallon har ya je ya samu kuɗi yadda waɗancan da yake kallo suka samu kuɗi amma wani yana nan bai iya sunan sahabbai 10 ba bai iya sunan mala'ikun nan 10 ba amma ya haddace sunayen ɗan kwallo duk ya san su har wanda ya fi tsada ya sani a duniya ma wanda ya fi aka bi biyan shi kuɗi shi duk ya sani to kai me kake samu da kasance shi ne ya fi samun kuɗin in wata ya ƙare aka biya shi yana gutsurowa ya aiko ma amma wani har gaddama za a rike da shi ana faɗa da wannan har ya kai ga matasa wani fa yana iya ɗauka wuƙa ya gurma ma ɗan uwan shi saboda kawai musun kwallo wai wannan shi yana wancan fatin wannan yana wancan club wancan yana wancan wannan ga ƴan club sai wannan ga nasu wannan ga nasu akan haka kawai abuga kwallo su yi gardama wani ya ɗauki wuƙa ya gurma ma ɗan uwan shi saboda kwallo a wajejen rigasa aka ce kwanaki wani yana ba mu labari ya ce wasu ƴan sanda suka je da daddare da dare yayi sosai ba sai suka je suka shiga gidan kwallo ba inda ake kallon kwallo sai suka tara cikin masu kallon kwallon nan har da wani mai kurkura gaba ɗaya kai shi farisol aka ce baba kai ma kallon kwallo kake yace eh aka ce to yau ko zaka san kai baban banza ne ku fito to ku yi ta tsallan kwado kowa ya kama aka raba aka ce daga inda ake kallon kwallon kowa ya ta tsallan kwado har sai ya kai gidansu shi kuma gashi gidansu da nisa ya dinga tsallan kwado suna bi suna bugu suka ce tunda dai kai mutumin banza ne to kai ba ta gamu da mutanen ƴaƴan bari akai ta bugun shi yana tsallan kwadon nan ana bugun shi aka ce da haka zai kai kan shi gida suka ce dalili shine saboda in ya shiga gidan in aka kai shi gida yau to sai yayi kwana kaza yana kwance ma yana ta kan shi yanzu ba lego ba ya kara dawa gidan kwallon yayi ta hakuri suka ce ina ai ba magana ba da hakuri tunda dai bai san mutuncin kan shi ba yanzu har wannan daren mun kwanya kwanta a gida yaje yana kallon wannan abu to su ma yau sai sun nuna mai rashin mutunci, ya ta tsallan kwaɗi, in ya tsaya ya ci bugu, in ya tsaya ya ci bugu, suka dinga kaɗa shi har sai da ya kai inda zai kai, koma ya koma. Amma mun karanta a nan tun a Iziya na aka koya mana, idan mutum kawai in ka kai mutum da za a ce ma mai hankali, to a same ka kawai a wuri guda biyu, ka a wuce biyun nan, ko dai inda nan kake sana'a wajen samun abincinka nan ka zauna wajen sana'arka, ko kuma ka tashi ka tare a cikin masallaci kana neman yadda za ku huta a lahira. In duk wannan ba su samu ba, to ka shige cikin gidanka ka kwanta. Daga cikin abin da zai bada aljanna ya kare mutum daga shiga cikin wuta, mutum ya lazimci cikin gidanshi a lokacin fitina, sanda ya ga in ya zauna can ba kuɗi zai samu na rayuwarsa ba, can kuma in ya zauna ba addini zai ba, to ya lazimci gidanshi ya kubuta daga sharrin mutane, su ma mutane su kubuta daga sharrinsa. Aka zo nan muka yi magana nan kwanaki, muka ce Shehu Usman bin Fodiyo yake cewa a cikin mutane jinsi biyu kake bukata, kala biyu na mutane su kake bukata, in ma dai wanda kuke hudda da shi saboda sana'a ku iri ɗaya, kuna sana'a don ku bunƙasa rayuwa ku, kuna yin harkokin da za ku rayu, ko kuma wanda kuke hudda addini da shi kuma wurin addini tare kuke zuwa kuna karatu. Ya ce waɗannan guda biyun sun ishe ka, jinsi biyun nan sun ishe ka. Idan ka samu ɗaya ya haɗa duk wannan jinsin, ka samu wani jinsi guda ɗaya, tare kuke sana'a, tare kuke zuwa wajen addini, to ko ba ka wancan ɗayan ba kuma ya ishe ka, riƙe wannan kawai ku yi ta rayuwa har mutuwa. Amma mutum sai ya tashi ya ce ya samu wani wuri na zaman banza, babu addini, babu salati, babu abun nan, babu. Kuma mutane in an magana su ce wai su ai an koyi, wai ai ma an yi. Da ka ce mutum ya rika zuwa makaranta sai ce wai karatun har yaushe. To ai ko kai ka iya dangin kana nan yau a masallacin Juma'a, na bada misali ga liman zaune, na bada misali lokacin da muka taba zuwa wani wa'azi sabon birni, muka je muka yi wa'azi, muka yi shi fiqhu yayi fiqhu shi yayi karatun, kuma Allah ya sa yau gashi zaune gaba na. Nace mallam ka tuna sanda muka je sabon birni akai wa'azi tunda safe ake wa'azi, amma da aka gama fiqhu ne, sai kawai sai wani dattijo ya ce shi yana so ya tambaya amma baya so a mai dariya, sai muka ce ai doka ce ma ba a dariya, duk wanda kaga ya zo nan wurin mun zo tare sun san ba a dariya in an yi tambaya. Ya ce ba za a yi man dariya ba, aka ce wa zai dariya, wa ya isa yi dariya, duk wanda ya dariya ya yi laifi. Sai ya ce da Allah shi janaban nan da ake faɗi, ake ta cewa janaba, shi ne yake so da Allah, wai wane ne janaban nan ne, kuma a wurin nan da 'ya'yanshi da jikokin shi. Ina gaya maku na faɗi maganan nan yau, na tuna mai da muka sallame daga Juma'a sai ya biyo ni, sai ya ce ai ma wani sabo ya faru, kwanan nan sun je wani wuri da'awa, ko su ma'aikata da suke fita da'awa suka tafi nan wajen Nasarawa suka je nan. Ya ce da aka je aka tambayi wani ya zo ya magana shi limamin garin wanda ke ma mutane sallan Juma'a, bayan an masu karatu an gama duk an yi nasihohi an gama, shi ne daga baya wai sai ya tara limaman Juma'a ya ce masu gaskiya su ba su gane masu zuwa su ne masu karatun nan ba, domin kullum in suka zo karatu sai sun yi maganan janaba, sai sun ce janaba. Ya ce mu me ya haɗa mu da janaba, mu da ba ma zina? Liman ke gama limamin ya ce me ya haɗa mu da janaba, mu da ba ma zina? Wane ne me yasa za a rika cewa mai wankan janaba? Ni tunda nake ban taba zina ba, limamai na ku akwai mai zina cikin ku ne da za a nemi maganan janaba? Suka ce aisha to me ya haɗa mu da janaba? Limamin Juma'a, to wace irin sallar Juma'a suke a nan? Bayan nan ya ce man akwai wani wuri nan da suka je, ya ce bai fi kilomita ba 10 tsakanin su Zariya wurin inda suka je wazin nan. Ya ce manyan garin masu sallah a wurin da yawa, duk wanda ya zo sallah sai ya cire wando sannan ya sallah, wai saboda sun karanta a Ishmawi da aka ce wa yukrahu salatu fi sarawi, yadda mata ke su ma ai sai suke haka nan. Har yanzu nan cikin nan da kake ganin mata masu zuwa makaranta, akwai wadda in ta je sallah, da ta je sallah sai ta yi haka, ta tsaya ta cire tiket dinta, ta cire wandonta da ke ciki, ta aje shi gefe, sannan sai ta daura zane ta bubbuɗe ƙafa sai ta fara sallah. Menene dalili? Sai ta ce wai an ce baka ruhi ne sallah da wando, kuma ita yanzu ko mata ce ita bata sani ma wandon ko da tsarki ko ba tsarki ko wani abu, shi ne saboda haka tana shakka, saboda haka sai ta cire wandon, in ta gama sallah ta ɗauko ta maida. halali ita mace ma so ake lokacin da za ta yi sallah gurgurdan yanda ta ƙara rufe jikinta gurgurdan yanda ta ƙara samun daraja to yanzu sun fassara karatun abaibai wannan da aka ce wa yukuru salatu fi sarawi sai fa da aka zo aka ce laisa ala aktafihi shay ya zama na sallah an kyamaci mutum ya sallah da wando kadai ba komai akan kafada shi ko singlet bai sa ba kenan ya wando ya sallah da ita kadai su kuma suka ce a sallar da wando ne ba a so haka da kawo sallah sai ta shira wando kadi an gane tun lokacin malam raye da yazo zai maimaita ahadari sai da yace ahadarin nan ba gane shi ba ma saboda wasu sun zo suna cewa wa man salla bi ghairi wudu'in amidan fa huwa kafir sai suka fassara suka ce wanda yayi sallah ba da wani alwala ba da gangan to ya kafirta menene wani alwala sai ce tai mama ko daga ga ruwa sai mutum malami ne sai sa kawo kasar taimama ya taimama ya kin alwala aka tambaye shi malam ga ruwa kai taimama ya ce wa man salla bi ghairi wudu amida menene ghairi wudu ruwan alkuna ne da wudu din da a fassaran duka ba daidai bane domin aka ce wudu alwala in ruwan alwala ne ba wudu ake ce mai ba wadu ake cewa sai a sa ma wawun din fataha sai ta zama wadu in ko alwala ne wudu in ruwan alwala ne wadu to wannan fasara ita ta rikice to da ka suka ce kawai sai ka zo ga ruwa sai kai taimama to wannan fa wanda suka san karatun kenan na ga maku akwai doctor da yace shi ba ma abin da yafi bashi mamaki ya je wani wuri a Kano duk malaman da ke kanan nan yadda ake karatu amma mutane sai su dauki karatun ya zama kaman whistle ake musu ba ruwan su da karatun yace shi ma da yayi maganan janaba wata rana a wani wuri cewa suka yi aisu abin da suka dauka wanda za a ce wankan janaba wanda yayi zina ni nake sa a wankan janaba su da matansu da komai sai a rika tasu wankan janaba to an gama karatu kuma kai sai ka je kai mu waɗannan wannan fa ana da matsalolin nan da yawa nan ba wani wurin ba annan malam Muhammad nan kun dai san malam wannan shi ya gaya man ɗalibansa wata ita ma ta tambayi wata da ta haihu ne sai ta ce mata wai shi wankan da ake cewa ai in an haihu yaya ake yin shi sai ta ce mata ai baya da bambanci da yadda ake yin wankan janaba illa bambancin niyya tace to ai ta janaban ma bata taba yi ba yi shi yadda kike na janaba tace to me ya hada ta janaba ita ba zinaba ba ta taba yin wankan janaba ba kuma ƴaƴan ta shida to ya ka gani ba mu da alhaji kan wannan mutanen mu zo da kawai ba mu karatu ba mu karin ba mu abin nan din mutane ba mu nuna mutane in an zo kawai wasu sai ai ma karatun ya isa sai dai a tashi to wani aiki za a yi ga mutumin da to wanda ka zo ma kana mai maganar janaba bai sani ba ka gaya man yanda ya san ma fasarar kalmar shahada ya san abin da ke rusata ya san sharuɗanta ya san cikakken ma'anar ma kana tambaya nan yanzu da za ka tsare man nan wurin ba rena ku ne ba wallahi amma a kulle ƙofar na a ce yau mutum ya fasara kalmar shahada da kyau yadda aka fasara in ba ya sa ba wani ya sai ya ce maka fasarar ta babu sarfi sai Allah shi ne fasarar ta to kuma da za a ce fassarar rukunnanta to mun ji fassarar ta yanzu rukunnanta guda nawa ne sharuɗanta guda nawa ne gaya mana abu goma da aka ce suna warware ta duk in mutum ya yi guda ɗaya ta warware tunda dai an san alwala in an yi ait akwai abin da ke warware alwala ko ko mutum ya yi alwala shikenan wani sai ya ce a in ka riga kai kalmar shahada shikenan babu wata magana to alwala ma in kai shikenan ne akwai abin da ke warware alwala to haka kalmar shahada akwai abin da in an yi shi kuma in an yi ta ba za ta yarda da shi ba sai ta kawarware to kuma dole sai mutum ya san sannan zai iya gane cewa to yanzu bai yi daya ba ko ko in yayi dayan ya sauri ya dawo yanzu saboda kada mutuwa ta tarda shi bayan ya riga ya fita waje na haka aiki ne gaban mu idan za mu tashi mu yi abin da ya kamata cancanta mu tashi mu yi saboda abubuwan nan ba wasa bane mutum fa ba zai gane cewa ba wasa ake da shi ba sai ranar da mutum ya shiga kabari yanzu za mu yi ta yin abubuwa muna yin yadda muka gana muna jin an yi shuru ba a ce mana komi ba a ce mana komi wallahi ba kyale mu aka yi ba jinkirin Allah ba alama ce ta ya kyale ba in aka shiga hannu za a sha mamaki ina muke to da aka ba lahwun bala'ibun bane ai wannan shi ne abin da din su aka ce wa inna daral akhirata ai lahiya alhayawan ai alhayatul kamila alkhalida ita ce rayuwa cikakka ta dindindin walidha al'amal laha afdalu min al'amal lidunya dan haka shi yasa ai aiki saboda wancan gidan shine abin da yafi akan aiki saboda duniya law kanu ya'lamun inda mutane sun sani ai law alimal mushrikuna hadha da a ce mushrikai sun san wannan لما آثروا الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. توين زوانا إن كتايا كتايا لوانا سبود الله إذن دامي مكراتنا آدل شي من أوقوش مشي ما مشركي كوي نم فشي وآكي دا مشركي سنسني دا بس فيفي تدونيا بمي كاريوا أكال لاهرة مي ودى بس تكباتا كاريوا دا أتي كاتوري سنغانو حقيقة من دونيا to da ba yadda za a yadda take mai kare wannan su dauko su dauke ta su fifita ta akan lahira wanda ba ta karewa tambaye shine kafirai ne kadai suka yi haka suka dauki duniyan wanda take mai karewa suka fifita ta akan lahira wanda ba ta karewa kafirai ne kadai suka yi haka so da ka dole ne mutum ya nan kafirai ake mafada da sun gane hakikanin duniya da ba yadda za a yi su fifita ta bayan ita mai karewa ce su dauke ta su fifita ta akan lahira wanda ba ta karewa shi duniya wannan duniyan nan shi ita ce duniya aqallu min alqalili ta fi kankanta kankanta wa ashiquha adallu min aldalili masoyinta shi yafi kowa kankanci wannan duniyan nan tana kurmantar da mutane tasum tana kurmantar da mutane wa tuhir ta'ayyir tana dimautar da mutane wa tu'mi tana makantar da mutane bila dalili babu wani abu da take kafa hujja babu wani hujja da take hiyal faniya ita ce mai karewa lahira ita ce albaqiya wanda yafi kowa wawanci shine man athara alfaniya ala albaqiya shine wanda yafi fita mai karewa akan wanda ba ta karewa aka ce ita wannan duniyan hiya daru man la dara lahu ita ce gidan wanda bai da gida fi ha yajma'u man la aqla lahu a cikin ta ne wanda bai da hankali yake tari ya tara kayan shi gaba daya ciki bai tara komai can ba sai dai a sanar kawai ma'azratan ila rabbina wani biyar da zaka gaya mai jin abinda kake gaya mai yake kaman wusul hura mai ma kake ya fito ma'anal ayat ma zala siyaqu fi taqriri tauhid wa tandidi har yanzu jerin magana bai gushe ba ana tabbatar mana da tauhidi da kuma yin gargadi da shirki wa tadhkirul mushrikeena da kuma jawo hankalin mushrikai a masu wa'azi allahum yuwahhidun wa ta'ala za su dawo su kadaita Allah tabaaraka wa ta'ala ya qulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam Allah tabaaraka wa ta'ala yana cima manzansa wala in sa'altahum ay wala in sa'alta ha'ula'il mushrikeen da zaka tambayi wadannan mushrikai allazina yu'dhuna almu'minin wanda suke cutar da mu'minai wa yatahadunhum suke tsangwama su shine tsangwama ittihad shine tsangwama suna tattakura musu da tsangwama bin ajali tauhidihim lillahi ta'ala saboda kadaita Allah da suka yi law sa'alahum da za a ce a tambaye su man khalaqas samawati wal ard wane ne ya halicci samai da kasa ay man awjadahuma min al adam wane ne ya samar da sama da kasa a yayin da da can babu wa man sakhara ash-shamsa wal qamara kuma wane ne ya hore mana wannan rana da wata fi falakaihima suna cikin falakin su suna tafiya yasiranil hayata kullaha suna tafiya iya rayuwa tunda kake ganin ranan nan haka muka taso muka gansu shi yasa ma saboda saba ganin su ma ba ma gane cewa ni ima ce saboda mun taso mun ga kullun ai dare ai rana inda wata rana za ai dare gaba daya ba ai rana ba to da ranan ne zamu gane shi rana ba karamin amfani gare ta ba da za ai dare gaba daya ba rana da mun gane cewa lalle ashe abun akwai wata fa'ida saboda an ce addiddu yuzhiru husna haddiddu wa bididdiha tatabayyanu al-ashiya kullun kishiya abu shike nuna ma muhimmancin abu yanzu baka gane lafiya tana da amfani sai radda kai rashin lafiya kai kwana bakwai baka fito waje ba to daga nan zaka gane ashe dai lafiyar da ake baka ba karamin kyauta akai ba ba amma yanzu da lafiya kullum da ka yi kuro ka je ka fito da ka yi hidimanka ka je ka sai ka dawo ba wata matsala baka ma ganin lafiyar nan da aka baka ashe wata babbar kyauta akai amma ana taba ka rashin lafiya kai tsanani ko tara kudi kai ka kai boyo inda wani bai sani ba to ina tabbatar ma rannan kai da kanka za a ce a duba wuri kaza za ka ce a duba wuri kaza a dauko kudin ka a sawo ma magani saboda kenan yanzu yau lafiya kuma ta fi kudin amma wani yana iya tashi radda yaga bai da kokobo sai ce shi yau baki ma sama da kasa ta hade ba ƙarya ne da zai ga yadda sama da ƙasa za ta haɗu da ya gwammace ashe ba ta kuɗi ake ba so nawa nan wanda suka girman sun sani ana ɗora tukunya a kan murhuto ya kusa sauka rashin tashin hankali ya zo a ruga ba tukunya tuwon to yanzu tuwon ya fi ko zaman lafiya abinda muke manta kenan sadaka idan muka samu da mun shiga cikin masifa babu kaza idan mutun yaga wannan abun ya wuce sai ya dawo ya ce shi bai maka komai ba duk abin da aka samu ma ba ci nasara komai ba amma da ɗaya zai dawo cikin wadancan to da mutun ya gane cewa ashe an ci nasara babba sadaka mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala in aka ba mu kadan sai muka gode to za a kara mana da yawa in aka ba mu ba ma godiya to ba abin da zai biyo baya sai masifa sadaka waɗannan su ne abin da za a kalla dan haka su ne nan aka ce idan ka tambaye su ai man sakhara ash-shamsa wal qamar suna ta tafiya ai layaji bannaka za su baka amsa qa'ilina Allah za su ce Allah ne fa anna yufakun ai kaifa yusrafuna anil haqqi ba'da zuhuri adillatihi to ya mutane suke bari ake dauke su daga gaskiya bayan hujjoji sun bayyana wato abun nan ne innaha halun tastad'i ta'ajjuba wannan hali ne lalle wanda yake kiran mutane ai abun mamaki lalle kaga abun mamaki a wannan wurin akwai nahar al-istifhamun lil inkari wa ta'ajjub wannan tambayan da aka yi na musu ne da nuna mamakin wanda zai wannan Allah ya gama mana komi wa qawluhu ta'ala Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru la Allah tabaaraka wa ta'ala shine yake shimfida arziki ga wanda yaso daga cikin bayinsa kuma in yaga dama ya bada da yawa a can nan kuma ya tare ya kuntata hada mazharun min mazahir al-hikmati al-ilahiyya wannan kuma wata alama ce daga cikin alamomin hikima ta Allah tabaaraka wa ta'ala wa tadbir al-hakim da kuma tsari da gudanarwa wanda yake gudana akan hikima وهو موجب له الألوهية ناف لها عما سوى وند ونن يا كماتا ويا وجبا متن يتبتد حكي نبوتا نألا نتبارك وتعالى ألا شيئتن تنشي أبوتا موا سنن أقول ونن بوتا دون دباء الله با. فهذا أي يبسط رزق له ونن ألا تبارك وتعالى سيبوتا ما يعزكنسا ويوصوا عليه يبودا مسفي طعامه وشرابه وكسائه ومركوبه ومسكنه أكا الله تبارك وتعالى يبودا موني يبودا مسو جن أبن شنسا وشرابه وجن أبن شاما يوتا تاشي وكسائه وجن كاين شما الله يلوتا مسا ومركوبه أبن هوا ما الله يباشي هو ومسكنه هكا ولن زماما كما ديد ذاك كهنا شوانا أبن رد كيف أدشي ما سيسامون ديت واندك كيف أدشي al'amuru bi yadillah wani danka ne ma kai ka haifai amma mala ya fi ka arziki da yawa wani shike kai dan shi kasuwa kai wani ma ba dan shi ba dauko shi ya dan uwan shi ne a matsayin maraya sai dauko shi ya ce ya dauko shi ne dan ya rike shi sai kai shi kasuwa a kwana a tashi sai zama shike da arziki sai ka aishi kudi a wuri shi danka yana iya kai ka haifo shi ka san ka in dai wayo ne ai kai ka koya mai wayo amma wani dan in Allah ya ga dama sai ya bashi arziki wurin shi kai ma kake ci yanzu wurin shi kake sha wurin shi ke ma shi dai ma kai ta godiya ma wata baiwa Allah nan ta zo ta ce Allah dai Allah ka ba mu ikon mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala ta ce ma matsalan ma ita abin da ya bata takeici yanzu take ganewa da mijin su da ya haifi da ya auro su malam zai dinga masa hidima a gida ya dinga masa hidima ya so masu kaza amma ba ruwan su ma da tattali in suka zo wajen mai aiki za a ɗebi abinci ta zo ta tambaye su ta ce masu hajiya kwano nawa za a sa na shinkafa a dafa ce sai kin tambaye ni ke baki sanyo je kawai ki dafa duk yanda yayi su dafa su ci su zubar ki ba su taba ce ma mijin su sun gode ba sai da mijin nan ya mutu malam suka ce muka zo muka haifi ƴaƴan mu sun fi mijin namu arziki ga arziki amma dirar da suka yi mana abu ba mai godiya ba sai mun gani a fuskar su ba kuma gane ba ƴaƴanmu yanzu sun fi mijinmu a shi da yake masu hidiman ba sa cewa sun ba sa abin da suka ce amma yanzu ƴaƴanmu da muka haifa sun zo su ne masu arziki sun fi mijin namu da yake da yake ga arziki da yawa amma duk abin da suka yi mana in ba mu ce masu mun gode ba ko su ƙi ko mu gani a fuskar su sun mana ba mu gode ba kunan gane to ya ka gani inda haka ne zai su zo su fi su za su zo su fi abin nan ma dan da ka haifo kuma ya zo ya fi ka arziki ba Allah ne in ba Allah ba ya za a yanzu waɗannan yanzu shugaban ƙasa inda iyayen shi na raye ba shi suka haifai ba amma shi ba shi ne shugaban ƙasa ba ka ɗau takarda ne na ko ka kai Abuja ka nufi daura ka ce a sama hannu inda suna ko suna raye ka kai wurin mahaifin ka ce tunda shi ne baba ya sama hannu ba so muke fa mutuncin shi ba misali ne amma shi da Allah ya ba wannan matsayin ba shi za ka so ka gani ba in kana so ka ganshi ma wani lokaci sai dai ka fito wajen baban ko ka ce mai magana dan ka ganshi, inda baban zai ce ba komi ba sai ka ganshi ba ɗana ne bari in sa ma hannu, in ya sa hannun yayi gwamna yanzu da yake nan ba yana da mahaifansa ba, yanzu idan aka ce ga wani takarda sai ka kai ta His Excellency ya sa ma hannu, sai ka ce to in baka ganshi ba bari tunda ka san baban shi ko maman shi bari ka kai su sa ma hannu, in sun sa hannu yayi, inda girma ake kallo ko wani abu ake kallo in sun sa ba sai ya ce tunda sun sa ayi magana ta yi ba, ko sun sa in yana so takardar nan ta yi sai ya ƙara sawa, balle ma ka fara kai ta can, da wannan za ka gane cewa abin daga Allah ne, ba ya zo ya fi baba, ba ya zo ya fi abin nan, wani ma ba ɗan ba jika sai da ɗan ya haiko wani, ka san ko in ƙasa-ƙasa ne an zo ƙasa tunda ka haifi ɗa ya haifo shi ma nashi kuma a zo wannan ɗan da aka haifo ya zo kuma duk ya fi kowa gida, to in ba Allah ba zai haka, to wannan ana nuna mana dan mu gane duniya ba komai bace, inda fifiko ake kallo dan hankali ko dan matsayi ba yadda za a yi ɗa ya wuce baban shi, amma saboda ba gidan komai bane can da aka zo saboda a ce mu ji daɗi, ai kaga da aka tashi sai aka ce wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min shay kullu mri'in bima kasaba rahin, ba ce za a je a wuce ba sai aka ce waɗanda suka yi imani sannan zuri'a su su ma sai ta bi su a imani, iyaye sun yi imani zuri'a ta bi su a imani, ƴaƴan su zuri'a su da jikokin su, sai aka ce saboda a ji daɗi ranar lahira sai a ɗauko na ƙasan a haɗa su da na saman sai a ba su estate guda, suna cikin aljanna amma ƙaton estate ne uba da shi da zuri'a shi duk suna nan ciki, saboda ya rika ganin zuri'a shi kawai yana jin daɗi, kowa na jin daɗi a ciki, kaga ba ta kai za su zo su fi abin nan ba, to kaga na Allah daban tunda can lahira wurin daraja ne nan fa, to da haka wannan su mutum zai rika kallo sai gane duniyar ne sai kai ashe dai haka take, na haka bari a dauke ta a yadda take, yana badawa wani ya fi wani wajen abinci abin sha wajen sutura, kai bari in ba ku wani misali ku ji saboda ku gane cewa akwai bambanci, kaga yanzu da zaka ga wani ya yanko wani yadi ya yanko, in ya ga dama ya yanko yadi goma ya raba maku kai ka ɗau biyar shi ya ɗau biyar, in ka ga dama ka je duk kai mata duk aikin da za a yi mata shi kuma ya ɗinka ta haka nan salin alin ɗinta ba sa ba, ƙarshenta in ya sa sai yadin ya fi mai kyau akan naka kuma yadi iri ɗaya, kun yadda? To me yasa? Dan ka gane kowa da nashi arziki, kowa da yadda Allah, ko iri ɗaya ka je ka so yadi wallahi ko hula ce ka sai kala biyu iri ɗaya da kai da wani, ka ce mai na sai hulan nan ne dan kada a yi bambanci gashi nan kai sa nisa wallahi wani in ya sa sai a ce ta fi ma wani kyau, kuma gashi duk hulai iri ɗaya ce sai a ce amma wani da ya sa ta fi mai kyau, kai in ba ya sa ba in ka sa a fashe da dariya inna lillahi da Allah cire ta kayar wallahi tallahi wata, ka ce iri ɗaya ne fa a ce oho dai ta wallahi ba ta yi ma kyau ba cire, sai ka cire ba ta yi ma kyau ba, to me za ka yarda da shi nan wurin, sai ka ce haka Allah ya so, wannan shi ne fifikon, to balle an koma halitta an komi yanda abin nan yake dole ne, wani zai ga in ya so saboda ya kamo ka ko yadi ka sa sai ya so irin shi, ko takalmi ka saya sai ya so irin shi, sai ka bi wurin da ya bi kai in ka bi a ce kai tsaya mu gani tsaya shi ko in ya bi kawai sai su yi haka, ki ce ah to irin wannan kayan su na sanyo irin wannan abin su na sanyo me yasa ba, saboda kowa da ka san shi kai ba ta nan ne naka ba, ku gane wannan aqaliyat ne kuma kai ma ka auna ka gani, dan haka kada ka kwallafa ma ranka ka ce duk abin da ka ga wani yayi sai ka yi, ko kuma ka kwallafa ma ranka in yana yin ka ce sai ka dakatar, ba a hannun ka yake ba a hannun Allah yake, ba ka iya tsaye da mutum, wani ma in ka tashi mai mugunta wani abun da yana daddage ne zai tsinko ya kasa tsinkowa, to yanzu da ka zo mai mugunta sai ka fadi sai ya taka ka sai tsinko, ba kuma gane ba na, akwai wanda in zai tsinko wani abu da za a ce tsinko a sama ne bai isa wurin sai yayi daddage zai ciro yayi daddage ya kuke cewa mashi ehe sai yayi daddage ya daga kabashi yayi dagogorago kan kawahun shi sannan zai tsinko, to kai sai ka zo ka tare shi kada ya dagogoragon ya tsinko, to sai a kada ka gaban shi sai ya taka ka sai ya tsinko yanzu ba sai ya daga kawahun ba, kai ne ka zama bulan hawa ya tsinko ka rasa yadda akai, kuma ma'anawi ne na ma'ana ne abin ka gane na ma'ana, don haka wani ya ce tare ka inda za ka ba ka taro indai kan wannan abun ne, wajen abun da zaka ci, wajen abun da zaka sha, wajen abun da zaka hau, wajen inda zaka zauna, wannan in Allah ya ga dama sai fifita kowa kan wanda wa hadha yudayyiqu alayhi fi dhalika, wani kuma sai aje masa shi kuma a takura mai duk inda yabi ba zai samu ba, ko an dauko an bashi sai ya zubar. Ina ji zaka ji wani lokaci musamman in kana da Kano kake, zaka ji Kanawa su suka fi gane wannan wanda suke kasuwanci, wani zai zo yaran shi tare ake zuwa shago, tare ake zuwa shago da su, tare suke zuwa shago, can wata rana in suka kai munzulin su ko sun yi aure, sai baban su sai ya dauki jari ya ba kowa a ware mai nashi shagon ya je yayi. Wani in aka ware mai shagon kafin shekara, in kaga yadda shagon zai zama har ya ƙara yin wasu a gefe, wani sai kaga kayan na ta raguwa kai ka auna, baya shan giya, baya neman mata, ba wani abu yake, ba abinci yake ci da yawa ba, amma sai kaga shagon ne yana ta tsaka, sai an rika zuwa can ana ƙara ɗebo kaya ana ƙarawa, amma dai da an yi wata ɗaya wata biyu sai a ƙara gani ya koma babu, a ƙara koma a ɗebo kaya a labta a ciki, can an jima sai kaga ya ƙara koma babu. Wata rana baban ya kira su ya kai musu faɗa, ya ce wani ba abinda ba a yi ma ba, an yi ma ni na rasa yadda kake, wani ya sun koyar da kai ta kuka saboda shi ma bai san yadda kuɗin suke yi ba. Baban nan ya yi mai faɗa ya ta kuka ya ce wallahi baba ni ma ban san yadda abin, ya za a yi baka san yadda suke ba, ya ɗan uwanka tare aka ba ku jari, yanzu ya je maka ya kai mamanku, ya kai matar shi, ya yi kaza gashi da mota gashi, kai har yanzu ɗan mashin inda kuke hawa ko biyu, har yanzu shi ya ban ma kana ta hawa mashin ɗin, ran nan ma na gashi ka bar shi ba mai, ya kara sun ku ya fashe da kuka, ya ce wallahi shi bai san yadda kuɗin nan suke ba, Allah bai ba shi ba. Arziki na Allah ne, in Allah bai so ka da shi ba wallahi duk duniyan nan in suka taru ba za ka samu ba. Ke shi a daina mai faɗa a bashi, in an ga ɓanna yake wannan, amma aka san ba ɓanna yake ba, a taimakai kawai ya riƙa samun abin da zai ci ya riƙa rayuwa har ya mutu, haka Allah ya so shi, ya so ya bashi wannan wurin ba. Al'umuru biyadillah, saboda haka wannan shi ne misali ne kawai aka bayar, ba wai don na san wurin ba, kada wasu ce su wane ne, ba su wane ba ne, misali ne kawai saboda karatu aqaliyat ne. Malamin Sheikh Salul Usaimin rahimahullahu ta'ala yana cewa idan ana karatu a rika hada mu mutane, shi ma wannan malamin haka yace cikin Minhaj Muslim din shi, yace a rika hada mu mutane da naqaliyat da aqaliyat, abinda aka ciro a littafi da kuma wanda abinda ko hankalin ya kalla shi ba zai gane, wannan kun san shi gashi na afili, al'umuru biyadillah. To haka ake yi, ku makaranta da mutum tare, ku gama kafi shi kokari, kafi shi kaza, yanzu ya samu wurin aikin da kai baka samu ba, ya samu arzikin da kai baka samu ba, in kun hadu wata rana sai ya taimake ka, sai ya yi ma alheri abun nan ba, kuma tare kuka yi makaranta, tare kuka yi wata kila kafin shi kokari, kai masu kuɗin duniya ma karatun kasawa suka yi, manya-manyan da ake da su masu kuɗi na duniya su da suka shiga makarantar ma ba ta nan ne arzikin su ba, sai suka kasa ma karatun gaba ɗaya, suka ga su dai makarantar boko, in dai boko ne a yi masu rubutu a bango su kwafa su je su ba da ansa ba za su yawa, suka gudu daga makarantar. Nan na taba gaya muku nan wani, kuma yanzu shi wannan da ya faɗi haka ya iya zuwa wurin wancan ɗin ba da izinin shi ba, ya ce wani da aka faɗi cikin jigajigan masu kuɗin da ake da su ba ma a Afirka da dai mu tono gaba ɗaya, a ce mun kira sunan wani, cewa ya yi ɗan ajin su ne, ya kasa karatun ya gudu, amma yanzu shi ne mai kuɗin, yanzu da yana so ya gan shi duk da suke ɗan ajin su ba sai an mai iso ba, kuma ya ga dama ya turo mai ture kaya ɗaya yau, ya ka gani in kawai ya ce kawai yanzu dan briefcase din shi guda ɗaya, ya ce mai ɗauki kawai tafi gida, ya ba shi briefcase din shi guda ɗaya na dala ko na euro, ya ce wannan briefcase din bai ka kawai gida a sha ruwa, amma ka ga ajin su ɗaya a makaranta ya ji ba zai iya karatun ba ya daina, kuma sannan da yake ba ta nan ne arzikin ba, kai Bill Gates wannan da kuke jin mai kuɗin duniya kasa karatu ya yi a makaranta, ya kasa makaranta har makarantar ta gaji ta kore drop out, ya kasa. Yanzu nan a wajen Tanzania akwai wanda drop out shi ma ya kasa makaranta, amma ya zo ya yi wani inji da ya ce za a iya amfani, yana creating electricity ba tare da an sa wuta ba, ba tare da an sa, ya ce electronics yanzu da TV da wane ne duk za su rika yi ba wuta ba batir kuma, shi ya kirkiro wani abun da za a sa sai ka kunna, ya ma an nuno ma ya dode wurin da wayan ma, inda ake shigar da wayan wutan ma cable din ya dode shi, ya ce ba batir kuma ba cable din wuta, ba ruwanka da electricity, ba ruwanka da abun nan, ya yi wani abun da za a sa. To ka zo mu kai ka garinmu, ya ce nan garin ya yi man nan zan zauna, in kuna so ku zo ku sai kayan da aka yi, yana nan yana tayin wasu injina, ba ruwansu da wuta, ba ruwansu da abun nan, kuma ba ruwa ba. kuma sai an koro shi daga makaranta saboda ya kasa. To ya ka gani, to saboda haka haka ake shi yasa da muka yi karatun littafin at-tafsir akan tarbiyya, sai ya ce a wajen tarbiyya ana samun matsala. Idan ka ga ɗanka wani yana da ƙoƙari a makaranta, yana da basira, sai kai ta bugun ɗayan ka ce sai ya kamo shi, yace ba kakkai ta bugun shi, kai dai kakka bashi ya riƙa wasa. Amma in ka gane suna ta tafiya, wannan yana ganewa sosai, wannan kwata-kwata bai ganewa, tuno je kai bincike ne yake ganewa. Abin da yake gane wannan in ba haram bane shi sashi nan, wataƙila nan ne arzikinsa. In kana da shago a kasuwa, shi riƙa kai shi kasuwa kana zannar da shi ya sai da kaya, in ta ɗauro har sai ya fi ka iya wayan sai da kaya. To daga nan sai ya riƙa zuwa yana saro maku kaya kafin ka ce kwabo kun yi arziki kuma ta kasuwa. Shi kuma wancan mai karatu sai ba ka ga wannan na biya mai kuɗin makarantar shi da kai wannan. To amma ka yi ta bugun shi ka ce shi ma sai ya zama wancan, ba zai zama wancan ɗin ba, wahala za ka sha kai ta baƙin ciki kawai. Inda ka ga ya gane ba shi nan, kai kada dare ya mamu. To da haka mu kalli waɗannan abubuwa sosai. Taqsir a nan mun karanta littafin sosai, ce nan ake samun matsala wajen tarbiyya. Idan mutum ya gazo sai ya lura da ƴaƴan shi, wannan me ya iya, wannan me ya iya, sai ya ce dole abu ɗaya za su iya. Sai aka ce wancan kawai ka bar shi sai ya tafi kasuwa, amma koya mai abin da ba makawa, sai ka koya mai a farillan alwala, ka koya mai tauhidi, ka koya mai sunnonin sallah, ya iya sallah daidai da shi. In ka kai shi makarantar islamiyyar ma ka ce so kake zama hafizi, ba zai iya ba. In ka ce zama doctor, ba zai iya ba. To shi zai iya neman kuɗi, to ba shi neman kuɗi amma koya mai ilmul hal, iya nan zai iya. Saboda haka wannan shi ne wayasbir, wannan wal jawabu innahu yuwassi'u imtihanan lil abdi, Allah yakan yalwata arziki saboda ya jaraba bawa, hal yashkuru aw yakfur, bawa zai gode ko zai kafirci. Wa yudayyiq, yakan takura ma wani a kuntata mai ibtila'an nishima lil abdi, hal yasbir aw yashkur, zai yi hakuri ko zai fushi. Wal faqru kadhalika, shakadan talauci la yadullu ala sukhtin, ba yana nuna Allah na fushi da mutum ba, kada mutum ya ga dan bai samu bai ce shi Allah baya san shi ba shi bane. Wala ala ridan, baya nuna kuma wanda aka ba a ce an yarda da shi shi yasa. Wa qawluhu ta'ala inna Allaha bi kulli shay'in alim, lalle Allah tabaraka wa ta'ala masani ne ga dukkan komai, ai taqrirun ne li hikmatihi wa rahmatihi, wannan tabbatar da hikima Allah ne, tabbatar da rahma ne, Allah mai rahma ne, wa adlihi da adalcinsa, wa tadbirihi da yadda Allah yake gudanar da abubuwa. Fa huwa yusi'u ay yuwassi'u li hikmatin, Allah yakan yalwata ma wani saboda wata hikima. Wa yudayyiqu li hikmatin, wannan Allah yakan kuntata ma wani kuma shi ma saboda hikima. Li ilmihi bi ibadihi, saboda Allah shi yafi kowa sanin bayinsa. Wa ma yasluhuhum, da abun da ya dace da su. Wa ma yafsuluhum, da abun da zai bata su. Iz minan nas man yasluhul gina, domin daga cikin mutane akwai wanda babu abun da ya dace da shi sai wadata, shi yasa kaga an bashi. Wa minhum man yasluhu alfaqar, akwai wanda a bashi a talakan nan shi yafi masa, shi yafi dacewa da shi, domin wataƙila zai fi roƙon Allah, zai fi kankan da kai. Wal ifsadu kadhalika, aka lalacewa. Na taɓa gaya muku nan, aka ce wani bawa daga cikin bayin Allah ya mutu, sai wasu ɗaliban shi suka yi mafarki sun gan shi bayan ya mutu, a nan muka karanta. Sai aka tambaye shi aka ce wani abu ne ka gani wanda ya fi baka tsoro, ya ce gaskiya abin da ya fi ba shi tsoro a lahira guda uku ne, amma ɗaya ya fi ban tsoro. Ya ce amma a nan duniya ba sa maganinsu a wani matsayin wani abu. Aka ce menene? Ya ce shi ne lokacin da aka yi mana zafi, sai mu riƙa cewa zafi zafi da dai sanyi aka yi, ko kuma lokacin da aka yi mana sanyi sai mu riƙa cewa sanyi 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 da dai zafi aka yi. Ya ce wannan abin ne Allah ya tsare shi, ya ce me yasa in ne zafi kuke cewa me yasa da sanyi ne, ko in ne sanyi kuce da zafi ne, ku kuka fi ni sanin abin da ya dace da halittata? Ya ce to wanda ya fi aka tsare shi sosai shi ne wata rana an daɗe ba a yi ruwa ba, sai kawai ya kalli sama ya kalli ƙasa, sai ya ce yanzu dai ba abin da ya fi dacewa da bayin Allah kamar Allah ya saukar masu da ruwa. Shi ne Allah ya tambaye shi, ce kai ka fi ni sanin bayina da ka gane sadda ban yi ruwa ba, ruwa ya fi cancanta in masu. Wa ya gaya ma abin da ya fi cancanta kenan? Duk abin da ka ga na yi ma bayina shi ya fi cancanta da su a wannan lokacin, me ya sa kai man shishigi? Aga daga nan da ya ce arus ne, sai da ya ce ya tuba. To muna yin wannan ko ba ma yi? To kun ji abin da ya ce an tsare shi saboda shi. Wannan fa an tsare shi an tambaye shi me yasa ya ce zafi, me yasa ya ce sanyi, me yasa ya kalli yanayin sama da ƙasa ya ce ba abin da ya fi dacewa da bayi yanzu sai a yi masa ruwa? Wa ya gaya mai abin da ya fi dacewa kenan? Da ba saukar da ruwan ba, wa ya gaya mai me yasa a san kiman da ke ciki ya fito ko akwai nahar هذه الجمله تدليليه wannan jumlan kamar an yi hada magana ne li ifadati anna zalika kullihi jarun ala hikmatin wala la yutlaw alayha dan a tabbatar da cewa duka abinda Allah yake yi suna tafiya ne akan hikima wanda ba wanda ya san su wa qawluhu ta'ala wala in sa'altahum man nazzala min as-samaa na'am akwai na hudu ko ai ba mu kawo kai shi ba nabi ban yi ba nazalat al-aya wannan aya ta sauka raddan ala al-mushrikeen alladhina ayyaru al-mu'minina bil-faqri wa qalu lahum wannan aya ta sauka ne dan ai raddi ga mushrikai waɗanda suke aibanta mu'minai cewa wai su talakawa ne ba su da kokwabo law kuntum ala al-haqqi wai da kun kasance akan gaskiya lam takunu fuqara da ba a ce muku abun nan ba kuma ko yanzu ba ana haka ba sai in kana ta wannan addini zaka zama addinin zaka ci da gaskiya ne da gaskiya za a yi aba wanda ba su yi sai kai wa ala tamwihum minhum idil kafirin fuqara aidan ai idan domin wannan tamwihun ne idil kafirin domin cikin kafirai ma akwai talakawa akwai wanda ba su da shi amma wannan kuma maganan banza ce suka yi da wannan magana ولئن سألتهم من خلق من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها من بعد موتها أي لئن سألت يا رسولنا هؤلاء المشركين ذاك تنبي وأن المشركين فقلت من نزل من السماء ماء وعنينك سوكد الواد قسما فأحيا به الأرض بعد موتها أكرايك أصابا ينتاموت بالقهط دفلي تاجم سمبا روا والجدب سمد قصبا روا لأجابوك قائلين دا سنباك أمسا سوشي الله إذن قل لهم ذاك كتي مسو الحمد لله اكوين هر الحمد لله اي على ما اوضح من الحجج والبراهين وديتا تبت اكن ابوندا واتو بوديتا تبت ده الله اكن ابوندا يبينا منا فيلي نه حججي ده دليلي على قدرته على كل شيء اراده اكن ايكون ده يكي دشي اكن ده ابوندا ينفي سيايي با وند زي هنا اي على اعترافهم بالحق لو انكم تعلمون بمقتضى يا كون سني اي وما دام الله هو الذي ينزل الماء متقدي كون سني الله شيكي سوكر ده روا ويحيي الارض بعد موتها كما شيكي راي قسا باين تا متو تا كيكشي غبا داي باين فدي كون يدا ده wannan wal ibadatu idan la tambaji illa lahu to kuma kenan ya kamata ku san bauta bai kamata ai makowa ba sai shi walima idan ta'buduna ma hu alihatan ukhra dan haka me yasa kuke hada wasu abun bauta tare da Allah kuna bauta masa la tanzilu ma'an wadda ba ta saukar da ruwa wala tuhi ardan wala ghayriha ba sa raya kasa ba sa raya wani kasan gaba daya bal aktharuhum la yaqilun da yawa daga cikin mutane ba su da hankali id law aqalu ma ashrafu bi rabbihim ahjaran wa asnaman domin inda mutane na da hankali ba za su hada Allah da wani ba su rika bauta ma duwatsu da gumaka tare da Allah wala ma naqaduhu hadha tanaqudi da kuma ma ba za su rika ma Allah wannan maganganu ba ya fadi su fadi fi aqwalihim wa af'alihim wajen maganganun su in ya fadi su kuma su warware ai yata'arrafuna billahi rabban khaliqan da za su koma su yadda cewa Allah tabaaraka wa ta'ala Allah dai shine mahaliccin su kuma shine abun bauta na gaskiya raziqan mudabbiran wato wanda shine mai azurtawa kuma shine mai gudanar da al'amura wa yaqufuna 'ala al-asnam da ba za su koma su dukufa ga gumaka ba su je wurin gumakan su yastaghisuna biha suna neman agaji wa yad'unaha suna kiran su wa yu'adiluna suna komawa wa yu'aduna ko ay bal wa yuharibuna man yanhahum an dhalika su koma suna gaba banda gaba ma har suna yakan wanda yace musu su daina bauta ma gumaka wannan mummuna aiki ne wa qawluhu ta'ala wa ma hadhihi al-hayatu ad-dunya wannan rayuwa ta duniya bata kasance ba ba komai bace wannan rayuwa ta duniya ai allati ai ammat ai ammatin nas anil akhirah wanda ta makantar da mutane game da lahira wa sarafatuhum anit tazawwud laha ta hana mutane su kwalliya saboda lahira wannan rayuwa ba komai bace mahiya illa lahwun wa la'ibun ba komai bace face kawai wani wasa ne mai dauke hankali abinda ke mantar da mutum idh yatashaghalu biha al-kafir domin kafir yakan dauke hankalin shi da ita wa ya'malu laha al-layl wa an-nahar yana aiki saboda wannan abun dare da rana thumma yamutu wa yakhruju minha sifra al-yadayn sannan bayan haka nan ya mutu ya bar wannan rayuwa hannu biyu ba komai a ciki kamar yanda yazo kal atfal duba mutum yazo duniya wani zai zo da dabda a hannu wani yace a abin da yasa ba mutum ya dabda hannu ya nuna in yazo zai so kashe ruwa amma ranan da kuma zai koma duniya shi kuma zai koma lahira sai kuma ya koma ya bude hannunsa kuma a bude alaman bai tafi da komi ba duk abin da aka samu nan an basha shi yal'abuna tiwalan nahar kaman yara ne za su rika wasa yini shi ta wasa ay kuma ya'uduna bila shay'in siwa ma lahum min ad'ab yara ne za su zo su yi wasa a wurin wasa su dinga wasa suna ganin abin wani in suna wasa cikin yashi in ka bata mai wannan dan gida gidan da yi sai kun yi fada amma in an jima su rana ta buge su sai su su tafi gaba ɗaya kowa ya bar wasa kuma wasu koma da wani abu mai amfani ba fal jawabu anna tahawwala ila amalin salih ansa shine anna tahawwala ila amalin salihin shine mu juya mu koma mu aikata aiki na kwarai ai wanda yake musmirun wanda shi zai ba mu amfani ya tazawwadu bihi al'abdu ila akhiratihi wanda mutun zai amfani da shi dan lahirarsa idh al-akhiratu hiya al-hayawan domin lahira ita ce rayuwa ta tabbas ita ce ta dindindin ai al-hayatul kamila al-khalida ita ce rayuwa wadda take cikakka wadda za ta dawwama ai falaha ya'malu al-amilun dan wannan ne masu aiki sai aiki duk wanda yake da hankali to yayi aiki kawai dan samun lahira idan kawai akai aikin lahira mutum bai yi ba to ya shiga uku wannan gidan shine fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata gurgurdan kiyashi na alkhairi zai ga abin shi wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wa fiha ay 'amaluha yatanafasuna almutanafisu wa fi 'amalika a wajen aikin lahira yatanafasu almutanafisu anan ne masu tsere kamata su tsere hada ma'ana qawluhu ta'ala wa innal akhira gidan lahira ay ad-darul akhira lahiya al-hayawan ita ce rayuwa ta gaskiya akwai nahar guda biyu Allahu nan ba na ɗaya shine ma yalhu bihin nas shine abinda mutane ke shagaltuwa da shi ya dauke masu hankali ayyashtagiluna bihi anil umuril mukaddara shine idan mutun ya shiga cikin wani al'amari wanda komai ya yamutse masa sai yayi abinda zai ji dadi aw ya'muruna bihi awqatahum al-khaliya anil amal ko kuma suna raya wato wasu lokutan su da ba sa komai ba aiki sai bari su yi wani abu kamar su sai su yi guje-guje ko su yi wani abu dan su manta da abin da ke gaban su ko yara kanana yara da suna rigima dauke wani abin wasa a ba su shine la al-hayawan yaqau ala kulli shay'in hayy in an ce hayawan yana aukuwa ne akan kowane abu rayayye wa hayawan ay aynun ne fil janna wasu suka ce hayawan wani marmaro ne a cikin aljanna wanda sai wanda suka shiga za su sha sai wanda suka shiga za su gani Allah ka samu cikin su wa qila asalul hayawan hayayan wasu suka ce asalin hayawan kalman daga hayayan ne fa ubdilat ihdahuma wawan sai aka juya ɗaya ta koma wawun lishtima'il mithalaini saboda in kalmomi biyu sun haɗu sai a juyar da ɗaya saboda a ji sauki wannan sarfu ne saboda haka aka yi musu wannan aka ce hayayan a wannan asalin su waɗannan su ne kalmomi waɗanda za su iya tare mu wajen wannan aka ce ay alhayatul lati yajibu an na'mala laha li baqa'iha wa khayriyatiha wannan rayuwa ta lahira ita ce wanda ya wajaba kowa ya dage duk abin da muka san za mu yi wanda zai taimake mu ya nauya mana ma'auni mu samu mu tsira mu samu mu aikata ayyukan da za su taru a can to mu yi sauri mu yi wannan aiki mu yi kokari mu yi saboda wannan ita ce tabbas wa khayriyatiha kuma ita ce alkhairin da babu kamarta wa qawluhu ta'ala law kanu ya'lamun inda mutane sun sani ai na'am id law alimu anna al-akhira akace da dai mutane sun sani ma dalla a lokacin da mutane suka gane anna al-akhirata khairul la wannan lahira ita tafi al-khairi da mutane za su gane wannan su gane wannan lama aqbalu ala dunya wa aradu an al-akhira to da ba wanda zai durfa su duniyan nan ya bata muhimmanci hatta matsar da shi game da lahira walakin jahlahum ay huwa sababu iradihim ay fadawa'uhum ala ilm yace sai dai jahilcin mutane game da ina yafi sun dauki duniya bayan ba ita tafi ba suka bar lahira jahilcin su ya haifar musu da wannan fadawa'uhum ala ilm maganin su kawai da za su sha su warke shine ilimi in mutum ya sha abun nan ba ya sha ilimi zai gano cewa ashe wannan rike wannan ko fifita wannan shine mummunan ciwo ya fito ko waɗannan su ne ayoyi hidayatul ayat abinda za mu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi masu albarka shine na farko at-ta'ajjub min tanaqudil mushrikin alladhina yu'minuna bi rububiyyatillahi wa yajhaduna uluhiyyatihi akwai tuka ga warwara game da mushrikai wanda sun yadda Allah shine Rabbu dan shi yake saukar da ruwa shi yake yin kaza shi yake yin kaza shi yake halitta mu shi yake mana kaza shi yake mana kaza amma kuma su ki yadda da cewa kuma shi za a bauta mu wannan akwai wauta wannan magana ya kamata duk wanda ya yadda Allah ke wannan yadda kuma shi za a bauta mu shi kade kada hada shi da kowa abu nabi bayanu haqiqa bayani akan gaskiya wani al'amari wa hiya annal gina wal faqr shine wadata da talauci la yadullani ala ridar rabbi wala ala saqatihi ba su ke nuna cewa Allah ya yarda da mutum ba ko kuma Allah na fushi da mutum wa inna ma yadullani ala ilmi llahi suna nuni ne akan ilimin Allah wa hikmatihi wa husni tadbirihi da hikimar Allah da kyakkyawan tsarin Allah tabaraka wa ta'ala na uku bayanu haqaratid dunya an yi mana bayani akan cewa duniya ba komai bace biye da duniya ta kai duniya wani dan abu ne karami watafahituha ayyawa izmatul akhira da kuma zamanta ba komai ba da kuma girman lahira wa ulu qimatiha ita ko lahira ita ce babba matsayin ta babba ne Allah ka ba mu wannan matsayi ka sa muna daga cikin wanda za su samu matsayi a can wali hada wali da ahammakun nas wa ashadduhum safaha kuji nan haka wanda yafi kowa rashin wayo wanda yafi kowa wauta daga cikin mutane wanda yafi kowa rashin hankali da wawanci da wauta shine man ya'mi anil akhirati wa yakfuru biha shine wanda zai kulle idanun shi game da lahira ya kasance ma lahira ya kin aiki saboda lahira wa yarsuru dunya amma ya bude idanun shi kalli duniya ya ta aiki saboda ita wa yu'minu biha ya imani da duniya wannan shi yafi kowa wawanci shi yafi kowa asara wanda zai makance game da aikin da zai amfanar da shi ya daga mai matsayi a lahira ya kasance ma wannan aikin ya kin shi amma ya koma ya bude idan shi a duniya ya ta aiki saboda duniya yana samun duniyan nan kuma yadda da duniya bai yadda da can ba wannan shi yake kowa wawanci sai mutun ya auna da ni da kai da ke kowa ya ga a wani bangaren yake cikin waɗannan mutane biyu muna fata Allah tabaraka wataala ya ba mu mafita nastahi bi hada subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik allahumma ya rabbi ya arhamar rahimin ya dal jalali wal ikram ya hayy ya qayyum allahumma salli ala muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعمنا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقي ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زهرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا الله يبارك فيكم